بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء قبل كراتمنا حسن المسلم دكتور سعيد بن علي القحطاني أيوه إن شاء الله دام درسنا قوم شاهد كما دام تاشي الدعاء عند إغماض الميت وتو الدعاء يا إن رنس إدم ممتي إذا متن يرسو غالبي إدم سسنا بوتوا سكسي فأنا بقاتا أروفي مسا ونن إدم كما إدم أروفي akwai addu'an da ake yi a yayin rufewa din. Addu'an ita ce Allahumma ghafir li fulanin bismihi warfa darajatahu fil mahdiyyin wa khlufu fi aqibihi fil ghabirin wa ghafir lana wa lahu ya rabb al alamin wa fsalahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Wana addu'an arwaito ta daga Ummu Salama radiyallahu anha. Allah yarda da ita matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai lokacin da manzo Allah ta sanar ya shiga wajen Abu Salama a lokacin da ya rasu. To a lokacin ashaqqa basarahu, wato ya fito da idonsa ba tare da ya rufe su ba, kamar a ce ya buɗe idonsa ƙulu-ƙulu. To sai manzo Allah ta sanar sai ya rufe masa idon, wato bayan ya rasu kenan. To da ya rufe idon sai ce inna ruha idza qubiba tabi'ahu al-basar, ai shi rai idan aka karbe shi ido yana bin sa. Lokacin da aka zare ran mutum sai idon yayi ta kallon ran, yayi ta kallon ran. To bayan an zare ran kuma ba zai iya komawa ya rufe kansa ba, tunda babu rai, babu rayuwa din. Saboda haka sai dai mutane su rufe masa idon sa. To kenan wannan alaman Abu Salma ya rasu ne, kuma su iyalansa ba su sani ba. To lokacin da manzo Allah ta sanama ya rufe mata idon sa din, kuma yace inna ruha idza qubiba tabi'ahu al-basar, shirai in aka karbe shi ido yana bin sa. Fa bajja an-nas, sai mutane suka kama kuka. Fa bajja nasu min ahli, sai mutane suka kama kuka daga cikin iyalansa. Aka kama kuka a lokacin an tabbatar yare su kenan, suna kuka. Sai manzo Allah ya tsama ta musu la tadau ala anfusikum illa bi khair, kada ku yi wa kanku wata mummunar addu'a, ku dai fadi alkhairi akan mamacin ku. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, domin malaiku suna cewa amin akan abin da kuke fada. To da haka idan mutun ya rasu alkhairi ake fada akan sa, sai malaiku su dinga cewa amin amin, mana la tabbatar masa da alkhairi. Kuna yabon sa, malaiku na cewa amin. To wannan duk wanda kaga ake yabon sa bayan ya rasu, to alamar dan aljanna ne. To haka nan idan kun zo kuna kukkushe shi, kuna ta fadan munanan maganganu a kansa, sannan ma malaiku suna cewa amin amin, sai sa manzo Allah ya hana fadin munanan maganganu. Sannan kuma duk wanda kaga ya rasu ko ina ana kukkushe shi, alamar dan wuta ne. Sai sa da aka wuce ta gawa a gaban manzo Allah ta sanar aka yi bi alkhairi a kanta, sai ce wajabat ta wajaba. Aka wuce da wata aka faɗi sharri a kanta, yace wajaba ta wajaba. Aka ce menene ya wajaba, yace fa amma allazi afnaytum alaiha alkhaira faqad wajaba laha aljanna wa amma allati afnaytum alaiha sharra faqad wajabat laha annar antum shuhada'u llahi fil ard. Wanda aka faɗi alkhairi a kanta, to aljanna ta tabbata akan wannan gawan. Wanda kuma aka faɗi sharri a kanta, wuta ta tabbata mata, ku ne shaidun Allah a bayan gaba. Da suka kama kuka, sai manzo Allah ya ce to kar ku yadda ku faɗi wata kalma in ba ta alkhairi ba. Shikenan daga nan manzo Allah ta sanar sai kama wato yi wa shi Abu Salma addu'a, yana cewa Allahumma ghafir li abi Salma warfa darajatahu fil mahdiyyin wa khlufu fi aqbihi fil ghabirin wa ghafir lana wa lahu ya rabb al alamin wa fsa lahu fi qabrihi wa narwi lahu fi. Sai manzo Allah ta sanar sai wa wato Abu Salma wannan addu'a. Wannan hadisi ingantacce ne, Imam Bukhari ya ruwaito hadisi, abin da Imam Muslim ya ruwaito hadisi. Saboda wannan addu'a ita ake a lokacin da ake rintsewa ko ake rufewa ainihin mamaci idonsa, bayan idonsa sun budu sun biransa, lokacin da ran yake fita. Fassara addu'a: Allahumma ghafir li fulani, sai ce bismi, ya Allah ka gafartawa ne, sai a faɗi sunansa nan. Don manzo Allah sun ce Allahumma ghafir li abi salama, Allah ka gafarta abu salama. To kai kuma mamacin naka ko me sunansa sai ka faɗa, ba wai za ka ce Allahumma ghafir li fulanin bismihi sai ka ci gaba da a'a. Idan sunansa Ibrahim sai ka ce Allahumma ghafir li Ibrahim. In kuma sunansa Musa ka ce Allahumma ghafir li Musa warfa darajatahu, sai ka ci gaba da addu'anka. Allah ka gafartawa ne kuma ka ambaci sunansa. Warfa darajatahu, ka ɗaukaka darajansa fil mahdiyin, a cikin shiryayyu. Ka ɗaukaka darajansa a cikin shiryayyu, wato ka bashi aljanna ta ƙololuwa irin wanda kake ba wa shiryayyu wanda suka shirya a nan duniya. Sannan waqlufu fi aqibihi, ka meye masa fi aqibihi a cikin zuriyarsa fil ghabirin, cikin waɗanda suka rage. Fi aqibihi ay fi zuriyati fil ghabirin, yana nufin fil baqin, wato ya Allah ka zame masa khalifa a cikin zuriyarsa da ta rage. Ma'ana ya Ubangiji Ta'ala, da lokacin da yake raye yana kula da zuriyarsa, ƴaƴansa kenan. To ya Allah ka kula da ƴaƴan nasa waɗanda suka rage, Allah ya zama khalifansa a wajen ƴaƴansa, ma'ana ya kula masa da ƴaƴansa. Waghfir lana, ka gafarta mana, wa lahu, ka gafarta wa shi wannan mamacin, ya rabbal alamin, ya mahaliccin tarikai. Wafsa lahu fi qabri, ya Allah ka yalwata masa kabarinsa. Wa nawwir lahu fihi, ya Allah ka haskaka masa kabarin, ka sa haske a cikin kabarinsa. Wannan ita ce addu'an da ake yi, ka nema masa gafara, ka roƙi Allah ya ɗaukaka darajansa, ka roƙi Allah ya kula da wato zuriyarsa bayansa, ka roƙi Allah ya gafarta maka kai ma da kuma shi ɗin, sannan ka roƙi Allah ya yalwata masa kabarinsa kuma ya sa haske a ciki. Wannan ita ce addu'an da ake lokacin da za a rufewa mamaci ido. Shi yasa mutum yana rasuwa, to a samu wani ya je kan gawan, in idon a buɗe ne a rufe, in bakin a buɗe ne nan ma a rufe. Domin idan ba a rufe a lokacin ba, daga baya ko an nemi a rufe ba za su ruku ba. To yanzu a rufe, kuma ga irin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta a yi masa. Addu'a ta gaba: addu'a lil mayyit fi salati alayhi, sai addu'an da ake mamaci a lokacin da ake masa sallah. Ma'ana wasu daga cikin addu'o'in da ake mamaci idan za a masa wato an yi sallah. Daga ciki Allahumma, akwai Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi mudkhalahu wa ghasilhu bil ma'i was sajj wal barak wa naqqihi min al khada'a wa kama yunqqa thawb al adam min ad danas wa abdilhu daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi wa zawjan khayran min zawjihi wa adkhilhu al jannata wa'idhhu min adhab al qabr wa adhab an nar. Wannan ɗaya daga cikin addu'o'i muhimmai wanda ake yi wa wato mamaci bayan ya rasu, wanda an rawaito hadisin daga Auf bin Malik radiyallahu anhu, Allah ya jaddada shi, yace manzo Allah ya tsama ya yi sallah akan wata jana'iza, wato ya mata ya yi sallah wa wata gawa, yace sai na haddace daga cikin addu'o'insa yana yin wannan addu'a: Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu ووصي مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الابيض من الدنس وكما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله خيرا دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعذه من عذاب القبر وعذاب النار. يتناكي اي منزون الله ياي ونن الدعاء لوكتين ديكي ونر غاوان صلى yace hatta tamannaitu an akuna zaka almayyit, yace har sanna ne burin ina ma ni ne wannan gawan, ina ma ni ne na mutu, ni ne na mutun manzon Allah ta sauya ke min irin wannan addu'a ne, saboda muhimmancin addu'a. Wannan hadisin ingantacce Imam Muslim ya rawaito shi. Fassaran addu'an shine: Allahumma ghafir lahu, ya Allah ka gafarta masa, warhamhu ka ji kansa, ma'ana ka kai masa rahama, wa'afihi ka bashi lafiya, ma'ana ka bashi lafiya ka tsare shi daga dukkan wani abun da zai cutar da shi, ko a kabarinsa ko a ranar lahira wa'afu anhu kai masa afuwa ka yafi masa zunubansa kenan wa akrim nuzulahu ka daraja garansa wato irin abin da ake tarban bako da shi shine nuzul to ya Allah ka daraja tarbansa kenan ka daraja garansa shine tarbansa dausayin sai zama ko kuma kabarin sai zama dausayi na aljanna wa wasfi mudkhalahu ya Allah ka yalwata mashigarsa wato wurin da aka shigar da shi kabarinsa kenan wa wasfi ka yalwata mudkhalahu mashigarsa wato inda aka shigar da shi ya zama mai yalwa domin idan mutum ya amsa tambayoyi da ake na kabari waye ubangijinka menene addininka wanene annabinka ya zo hadisi ingantacce za a yalwata masa kabarinsa iya ganin idonsa wata ruwa abin nan zira'i 70 wa ghasilhu bil ma'i was salji ya Allah ka wanke shi da ruwa was salji da kankara wal baradi da dai kankara asal kankara kaman dunkuleliya barad kuma kaman dusan kankara Allah ka wanke shi tes wato daga zunubansa kenan wa naqqihi ka tsabtace shi min al khataya daga laifukansa wato ka gafarta masa gaba ɗaya laifukansa ya je lahira tes ba da wani matsala kama naqqaita thawba al abyad min al danas kaman yanda ka tsabtace tufafi fari daga dauda kaman yanda tufafi fari in aka wanke shi zaka fahimci yawonku to Allah ka wanke masa ka wanke shi da kurakuransa fesfes ka san ba rigan da in an wanke ta za a gane ta fita kamar farar riga farasol wanda daudanta yake bayyana amma baka ai ba za ka gane ko ta bulu ko ni abu sai dai ka ga alama sai ce wa abdilhu ka musanya masa daren gida khairan min darihi manfi alkhairi fiye da gidansa wato ya zama gidan da zai samu a lahira ko a kabarinsa ya fi na duniya daɗi wa ahlan ka musanya masa iyali khairan min ali fiye da iyalansa masu ɗebe masa kewa a ranar alkiyama wa zaujan da mata khairan min zaujihi fiye da matarsa ta duniya ka musanya masa mata fiye da matarsa ta duniya wa alan khairan min ali wa zaujan khairan min zauji wato anan akwai matsala ko a musanya masa nan kamar matansa na duniya ba za su zama matansa na aljanna ba kenan su suna can wani wuri shi yana can wani wuri alhalin kuma in sun shiga aljanna za su zama matansa nan a ƙara masa ake nufi a ƙara masa akan iyalansa wato ko matansa matan da suka fi wa'annan sune hurul ayn in ko ba su shiga aljanna ba sai na tare da hurul ayn insa in matan hurul ayn kuma mata ne da aka halicce su a aljanna saboda yan aljanna sun fi matan duniya ba sa fitsari ba sa bahaya ba sa kaki ba sa haila ba sa haihuwa duk wani kazanta da mata suke da shi a nan duniya su ba su da wannan kazanta to sannan wannan addu'an wa zaujan khairan min ali wa zaujan khairan min zawjihi namiji ake yi wa ba a yi wa mace a sai Allah ya musanya wa mutum mata fiye da matarsa ko ya masa daɗin wata matan a lahira fiye da matarsa amma ba za ka zo kana yi wa mace addu'a tare suka ce Allah ya musanya mata miji fiye da ainihin mijinta na duniya ba wani mijin da za a musanya mata mijinta na duniya shi ne mai ce na lahira ba ta ma son a musanya mata ma sai dai in mijin bai shiga aljanna ba to za a aura mata wani mijin daban don ba za ta zauna ba ta da miji ba saboda hadisi Imam Muslim zai tafi jannati azam manzo Allah ya ce aljanna ba goruwa ba marar mata ko marar miji a aljanna to amma in dai mijinta ya shiga aljanna to ba ta bukatan kuma wato a canja mata shi sai ta ba a mata wannan don a ce an musanya mata miji fiye da wato ainihin mijinta a na duniyan ya ishe ta kawai kuma za a yi masa kuskurima ne a gyaggyara shi ta yadda ba zai canja mata ma ba za ta yi sha'awar wani namijin ba shi ɗin kawai take so to kaga zaujan a nan zaujata ne ake nufi kenan mata ba miji ba wa adkhilhu aljannata ya Allah ka shigar da shi aljanna wa a'idhu min azabil qabri ka tsare shi daga azaban qabari wa azabin nar da kuma azaban wuta ka shigar da shi aljanna ka tsare shi daga azaban kabari da kuma azaban wuta, shikenan ya gama rabo kenan. Kaga abunan matakan guda biyu ne bayan an bar duniya, akwai kabari akwai kuma lahira. To kabari shi ma akwai azaba a cikinsa ga wanda ya cancanci a masa azaba, kuma akwai ni'ima a cikinsa ga wanda ya cancanci a masa ni'ima ne. Wanda ya amsa tambayoyin kabari za a masa, wato ainihin kabarinsa zai zama ni'ima, zai zama dausayi na aljanna. Za a masa shimfiɗa irin ta aljanna, za a sa masa riga irin ta aljanna, ƙanshin aljanna da abincin aljanna zai dinga zuwa masa a kabarinsa. Wanda ko ya cancanci azaban kabari za a sa masa riga ta wutar jahannama, shimfiɗa ta wutar jahannama, tururi da kukuna na wutar jahannama ya dinga shigo masa a cikin kabarinsa. To shi yasa aka ce wa kullum man mata faqad qamat qiyamatu, duk wanda ya mutu alkiyamarsa ta tashi. To tare da cewa zaman kabari zama ne na dako, zama ne na jira, ana jiran tashin alkiyama, ana jiran alkiyama ta tashi kowa ya san makomarsa. To amma duk da haka kabari yana da waɗannan abubuwa guda biyu, ni'ima ko azaba. To sannan bayan an yi tashin alkiyama kuma ko a tafi aljanna ko a tafi wutar jahannama. Yasa sai ka masa addu'a Allah ya shigar da shi aljanna, ya tsare shi daga azaban kabari, kuma ya tsare shi daga wato azabar wutar jahannama. To sai addu'a ta gaba, Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana, Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyi 'ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu 'ala al-iman, Allahumma la ta'rimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu, Allahumma ghafir li hayyina. Muna rawaito wannan hadisi daga Abu Huraira, yace manzo Allah ya sama ya kasance idza salla ala janazatin yaqulu, yana yin sallah wa janaiza wato gawa yakan fadi wannan addu'a ne, Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana, Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi 'ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu 'ala al-iman, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Abu Dawud ya rawaito hadisin da Ibn Majah, kuma hadisi ne ingantacce. Allahumma ghafir li hayyina, fasaran addu'an ya Allah ka gafarta wa rayayyunmu, wa mayyitina da matattunmu, duk wanda yake raye Allah ka gafarta masa, macaccen ma Allah ya gafarta masa. Amma nan da aka ce li hayyina, wato mu musulmi kenan ko, wa mayyitina musulmai, za ka gafarta musulmai, wa shahidina da wanda yake nan, wa ghaibina da wanda baya nan. Shi ne ma'ana wa shahid wanda yake nan, wa shahidina da halartaccen mu wanda yake nan a wurin filin jana'izan nan, a inda ake sallan gawa nan, Allah ka gafarta masa. Wa ghaibina da fakakken mu shine wanda baya nan bai samu zuwa ba, shi ma Allah ka gafarta masa. Wa saghirina, Allah ka gafarta wa yaran mu, wa kabirina da manyan mu, wa zakarina da mazanmu, wa unsana da matanmu, duk Allah ka gafarta musu. Ne yace Allahumma man ahyaytahu minna, ya Allah duk wanda ka raya shi a cikin mu, fa ahyihi 'ala al-islam, ka raya shi akan musulunci, ka raya shi akan musulunci. Wa man tawaffaytahu, duk wanda ka karbe ransa kuma minna da gare mu, fa tawaffahu 'ala al-iman, ka karbe ransa akan imani. Ai rayuwa irin ta addini ta musulunci, sannan ka mutu da imani, wannan shine babban rabo kenan. Idan mutum ya kai babban rabo, innamal umuru bil khawatim, ana lura da yaya ka kare, yaya rayuwanka ta kare. In ka cika da imani ka yi babban rabo. To galibi ko wanda ya rayu akan musulunci shine yake cikawa da imani, dama akan musulunci ya rayu galibi ko zai cika da imani. Amma kaɗan ne ake samun wanda zai rayu akan kafirci kuma a ƙarshe cika da imani, yoyi musulunta kafin ɗan lokaci kaɗan kan yi rasu, kaɗan ake samun wannan. Ko kuma wanda zai rayu akan musulunci dab da zai rasu kuma sai ya ridda ya mutu akan kafirci, shi ma ɗan kaɗan ake samu. Galibi dai wanda ya rayu akan musulunci shi yake mutuwa akan imani, saboda haka sai ka riƙe imaninka. Ana yace Allahumma ya Allah la tahrimna ajrahu, kar ka haramta mana ladansa, wato ka ba mu ladan musiba na rasuwan wannan bawan Allah. Wala tudillana ba'dahu, ya Allah karka batar da mu bayansa, karka batar da mu bayansa. Wato wata mutuwar takan sa mutane su bata ko, idan dama shi ne mai kula da tarbiyyar mutane, tarbiyyar al'umma ɗin, sai ya rasu, ƙarshenta sai a lalace. Sai za a ga idan mai gida ya rasu, yara suka zama marayu galibi, in ba Allah ne ya taimaka aka samu mai kula da su ba, sai ka ga tarbiyyarsu ta tarwatse, tarbiyyar ta lalace saboda babu mai gida. Wasu ma ba marayun ba ne, balagaggu ne, amma kuma tarbiyyarsu sai ta lalace saboda ba su da mai musu faɗa. Mai musu faɗan ya bar duniya. To kaga wannan ba shi kaɗai ya mutu ba kenan, ya mutu da mutane da yawa. Don wani mutum shi kaɗai in ya mutu to al'umma ce ta mutu da yawa, ba shi kaɗai ba. Rayuwarsu za ta taɓarɓare, sannan kuma tarbiyyarsu za ta taɓarɓare. Ne ce wa kana qaisun hulkuhu hulka wahidin walakinnahu bunyanu qaumin tahaddam. Qaisu mutuwansa ba mutuwan mutum ɗaya ba ne. Wani gini ne na mutane rushe, mutuwan mutane da yawa ne. Wani kuma in malaminsa ya rasu ne sai ya ɓata, zaran malamin ya tafi shi kenan shi ma sai ya ɓata. In ma dai ya zama shi ne mai tarbiyyantar da shi dama, mai ɗora shi a kan daidai, tun da ba nan in zai dinga yin abubuwa na ɓarna. Ko kuma da malamin ya rasu sai shaiɗan ya zo ya ce bauta wa malamin, sai ya kai malamin inda bai kai ba. Don galibi in ka ga ana kai malami inda bai je ba to ya mutu ne, sai bayan ya mutu ne, in yana raye ba a cika yi ba, amma bayan ya mutu to nan ne ake kai shi matsayin da Allah bai kai shi ba, sai a ɗauke shi ma shi ne abin bautan gaba ɗaya, a ba shi matsayi na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Yana da wuya ka je ka samu wani raye wai ana bauta masa, yana da wahala. Amma matattu a cikin kaburbura wanda ake bautawa ba su da iyaka. To kaga mutuwar ta zama me? Ta zama fitina kenan. Sun ɓata bayan ya mutu, sun ɓata. Shi yasa ya ce wala tudillana ba'dahu, kar ka ɓatar da mu bayansa. Farko wanda suka fara bautan gumaka ai malaminsu ne suka rasu, sai shaiɗan ya ce su yi mutum-mutum ɗinsu. Mutanen annabi Nuhu suka yi mutum-mutum ɗin, daga baya shaiɗan ya zaga ya ce ai iyayenku suna bauta musu ne, ku bauta musu, sai suka kama bautan gumaka. To kaga wannan mutuwan ta zama mai fitina, ta zama fitina. Shine wala tudillana ba'dahu, kar ka ɓatar da mu ya Allah bayansa. A wasu addu'o'in wala taftimna ba'dahu, kar ka fitinar da mu bayansa, shine ɓatarwan kenan. Addu'a ta gaba, Allahumma inna fulana ibn fulanin fi zimmatika wa habli jiwarika faqihi min fitnatil qabri wa azabin nar wa anta alul wafa'i wal haqq faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Wannan kuma an rawaito daga hadisin Wasila bin al-Asqa, yace manzo Allah ta sama ya mana sallah akan wani mutum daga cikin musulmi da ya rasu, sai na ji shi yana faɗan wannan addu'a. Allahumma inna fulana min fulani fi zimmatika wa habli jiwarika faqi min fitnati al-qabri wa azabi an-nari wa anta alu al-wafa'i wal haqqi faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Abu Dawud ya rawaito hadisin da Ibn Majah da shi na ji ingantacce. Fasara addu'an Allahumma ya Allah inna fulana min fulani, hakika wani dan wani fi zimmatika, yana cikin amananka ko cikin amincinka. To wani dan wani kai zaka faɗi sunansa ne in ka zo addu'a, ne sai ka fito da sunan mamaci. Ta ce Allahumma inna Ibrahima bina Musa, in Ibrahim Musa sunansa, ya Allah hakika Ibrahim dan Musa fi zimmatika, yana cikin amanarka, ina cikin amincinka, wato cikin kwanciyar hankali ba tare da tashin hankali ba. Wa habli jiwarika, kuma ina cikin alkawarin amanarka. Wato hablu asalinsa igiya ne, amma Laraba suna cewa alkawari igiya, saboda igiya da ita ke ɗauri abu gagam, to alkawari kuma abun ƙullawa ne. So zaka wa habli jiwarika da alkawarin amananka. Amananka shine jiwari din, jiwari shi ma amana ake nufi, wato yana cikin alkawari na amananka cewa duk wanda ya bautawa Allah ta'ala, Allah bai azabtar da shi ba, Allah bai azabtar da mutumin da ya bauta masa bai masa shirka ba. Haka manzo da sunan ya ga Ma'azu bin Jabal, atadri ma haqqullahi 'ala al-ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, qala wallahu wa rasuluhu a'lam. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. haƙƙin Allah akan bayansa su bauta masa kansu masa shirka. Haƙƙin bayi akan Allah da ya tsora wa kansa shine duk wanda bai ya bauta masa bai masa shirka ba, ba zai azabtar da shi ba. To kaga kana cikin amana ko aminci na Ubangiji ta'ala. Sai ce faqihi min fitnatil qabri, ya Allah ka tsare shi daga fitinan kabari. Fitinan kabari sune tambayan munkar da nakir, tambayan munkar da nakir, tambayan mala'iku a kabari shine fitinan kabari ke, ma'ana jarrabawan kabari ko ai fitina ne, jarrabawa gaba ɗayanta fitina ne, ko ta duniya ko ta lahira, masifa ce. Kowane duniya aka ce za a jarraba ka, to ka shiga matsala ne, ka shiga matsala, sai za a zo a maka tambayoyi, ka amsa wasu tambayoyi. In ka amsa su ka haye ka ci, idan baka amsa su ba kuma ka faɗi. Sai jami'an tsaro su kira ka za su maka jarrabawa. Kaga in baka haye ba sai gidan yari kawai ko police station, sai a ɗaure ka. In ka haye kuma shi kenan. To haka a makaranta an ce za a maka jarraba, a maka karatuwa ce za a maka jarraba. Ai wannan fitina ne, tashin hankali ne. In ka amsa ka haye, in baka amsa ba ka faɗi. To balle sana na lahira na nan duniya ma, kaga na lahira manya-manyan tambayoyi ne. Su idan ka riga ka faɗi, ka faɗi babu CO, babu carry over. A nan duniya in ka faɗi a jarraba za ka iya sake course ɗin, za ka iya sake paper. To amma a lahira a kabarin in aka maka jarraba ka faɗi babu maganan CO, babu sake paper kwata-kwata, ka tafi kenan. Allah ya sauke. Hadisi ya inganta daga manzo Allah ta sunaya ce idza qubira adukum ja'ahu malakani aswadani azraqani yuqalu ahdi yuqalu li ahdihima almunkar wa li akhar nakhir fa yuq'idanihi fa yas'alanihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyihi. Idan ɗayan ku ya rasu, to mala'iku guda biyu za su zo masa shuɗaye baƙaƙe, sun haɗa kala biyu, shuɗaye ne kuma baƙaƙe, idan babu irin wannan kalan a duniya. To haka za su fito maka dai, shikenan sai su zaunar da shi su tambaye shi man rabbuka, menene wane ne ubangijinka, wai abin bautanka, wa ma dinuka, me addininka, wa man nabiyuka, wane ne annabinka. Haka za su masa waɗannan tambayoyi. Idan ya amsa su a ce namnu matal arus alladhi la yuqizuhu illa ahabbu an-nas ilayhi, kai bacirin baccin ango wanda ba mai sa da shi sai amaryansa. Sannan a gaya mala'iku a ce afrishuhu min aljanna wa albisuhu min aljanna waftahu lahu baban ila aljanna fayatihi min ibiha wa rihiha wa yuftahu lahu fi qabrihi madda basari. Mala'iku Allah ta'ala ya ce mala'iku ku masa shimfiɗa ta aljanna, ku sa masa riga irin ta aljanna, ku buɗe masa ƙofa daga kabarinsa har aljanna, ƙanshin aljanna da abincin aljanna abubuwa na jin daɗi ya dinga zuwa masa cikin kabarinsa. Sannan a faɗa da kabarin iya ganin idonsa. In kuma ya kasa amsawa zai dinga cewa wayyo wayyo, yana ta ƙara yana cewa shi bai san me zai faɗa ba, shi ya ji mutane suna cewa kana faɗa wani abu ne ya faɗa, ya ce la adari. To sai mala'iku su ɗauki guduma su buge shi su ce la daraita wala taraita, baka ji ba, baka sani ba, kuma baka bi ba. Kowane abu yana jin wannan ƙaran banda mutum da aljan, da za su ji za su faɗi su suma duge shi da mala'iku da guduma. Sannan sai Allah ta'ala ya ce afrishuhu minan nari wa albisuhu minan nari waftahu lahu baban ila an-nar fayatihi min harriha wa samumiha fa yudayyiqu alayhi fi qabrihi hatta takhtalifa adla'uhu. Saboda haka sai a ce a masa shimfiɗa irin na wutar jahannama, a sa masa rigar wutan jahannama, a buɗe masa ƙofa daga kabarinsa har wutan jahannama, sai tururin wutan jahannama da kukuna na wutan jahannama ya dinga shiga kabarinsa. Sannan shi kenan sai ya abin a matse masa kabarin, kuma sai haƙarƙarin sai ya saba. Ta kaga akwai fitinan da tafi wannan ne. To shi yasa ake Allahumma qihi min fitnatil qabri, ya Allah ka kiyaye shi daga fitinan kabari, wato daga tambayan munkar da nakir na kabari. Ya zama kwata-kwata ba za a masa tambayan ba ma. No, akwai wanda ba a musu tambayan, akwai wanda ba za a musu ba kwata-kwata. Wanda ya rasu daren juma'a ko yinin juma'a ba za a masa tambayan kabari. Shahidi ba a masa tambayan kabari, wanda ya mutu a fagen yaki. Manzo Allah sun ce ai walƙiyan tukuba da ya gani ma sun ishe shi, ba sai an masa tambayoyin kabari ba. Wa azabin nar, ya Allah ka kiyaye shi daga azabar wuta. Wa anta alul wafa'i wal haqq, ya Allah kai ne ma'abocin cika alkawari wal haqqi da gaskiya. Duk wanda ya bautawa Allah shi kadai bai mar shirka bai rike addini nan Allah zai cika masa alkawari zai kare shi daga dukkan matsaloli na tashin alkiyama. Sannan sai yace faghfir lahu, ya Allah ka gafarta masa, warhamhu ka ji kansa, innaka antal ghafurur rahim, ya Allah kai ne mai gafara kuma mai jinkai. Wannan ita ma ɗaya ne daga cikin addu'o'in da ake a wajen sallan gawa. Za ka idan mutum yana sallan gawa ba zai gum ya tsaya ba ne haka kawai, sai dai kai kabbarori. Bayan kowace kabbara akwai abin da ake, bayan kabbaran farko fatiha ka karanta fatiha, bayan ta biyu salatin manzala ta sama, bayan ta uku sai ka zubo wa'innan addu'o'i ya wa'inda ka haddace, ka dage ka haddace ko guda biyu ne ko uku, ka dinga maimaita su. Addu'a ta gaba, Allahumma عبدك وابن عمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، إن كان موسنا فزد في حسناته، إن كان مسيئا فتجاوز عنه. ونقوم سوى داليس يزيد بن ركانة يتي مزالة تسمع يا كفن تي إدن يتئى أكان غاوى دنيا يمتصلى سوينا أي وانا عدوى هنا كرنت عينهم وانا عدوى. اللهم عبدك وابن عبدك وابن عمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، إن كان موسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. حديث حاكم كما إن كان تتشن حديث. فسرى دعاء تتي اللهم يا الله عبدك وأن باوا كني معنى هذا عبدك أن شافي مبتدا أكبر خبر وابن عمتك كما أن بيور كني احتاج إلى رحمتك يا بكات إزواج رحمك وأنت غني عن عذابه، كي كما وداتيني قبر ما سأعذابا وتبا دون كما سأعذابا بزي أمبانيك دو كومي با كي ما وداتيني وتوانا أبنا كينا أيكي أنا يبون الله سبحانه وتعالى أنا قادنتي و الله دو مين يما سأعفوا شي ما بقاتين رحم ركاني كي كما باكا بقاتين كأذب تردشي. سنن in kana muhsinan, ya Allah in ya kasance mai kyautata ayyukansa ne a duniya kan ya mutu, fazid fi hasanati, ka kara masa cikin ladansa, ka kara masa lada na kyawawan ayyuka din, wato ka ninninka ladan. Wa in kana musian, in kuma ya kasance mai munana ayyukansa ne, fatajawas anhu, ka ƙetare shi, ka ƙetare masa munanan ayyukan, wato ka yafe masa kenan, ka yafe masa munanan ayyukan. Wa'innan su ne kaɗan daga cikin addu'o'i waɗanda malam ya kawo mana na sallan gawa, sauran kuma ka je ka neme su a cikin Bulughul Marami, a cikin risala Ibn Abi Dhar al-Qirawani ya kawo addu'o'i da yawa da sauran manya-manya littattafai. To sai addu'a'u lil faradi fi salati alayhi, addu'a'u lil faradi, addu'an da ake wa yaro ƙarami in ya rasu, lil du'a'i fi salati alayhi, a lokacin da ake masa sallah, irin addu'an da ake wa yaro ƙarami shine alfara. Wato shi yaro bai da laifi, bai fara ba, amma fara rubuta masa alhaki ko lada abin alhaki ba, don lada za a iya rubuta masa ko yana ƙarami idan ya aika cikakken aiki, amma ba fara rubuta masa alhaki ba. To shi za a yi addu'a, ya za a yi, gashi daga cikin addu'an, Allahumma a'izhu min azabil qabri, ya Allah ka kiyaye shi daga azaban kabari. To wani abun mamaki ne, yaro ƙarami ya ce Allah ya kiyaye shi daga, Allah ya tsare shi daga azaban kabari, ai dama ba a tammata masa azaban kabari tunda yaro ne, wani laifi da Allah zai azabtar da shi babu. Amma duk da haka an samu wasu daga cikin magabata suna yi. Sa'id ibn Musayyib yace nayi sallah a bayan Abu Huraira, sallaitu wara abi hurairatin, ko ala abunan sallaitu abunan wara abi hurairata ala sabiyin, yace nayi sallah a bayan Abu Huraira akan wani yaro da ya rasu, wanda wannan yaron lam ya amal khadiyatan qat, bai taba yin wani laifi ba kwata kwata tun da yazo duniya. Amma kuma yace abun mamaki, fa samitu yaqulu Allahumma izhu min azabil qabr, sai yaje yana cewa Allah ka tsare shi daga azaban kabari. To tunda an samu Abu Huraira nayi, to kaga babu zai fi don ne. Imam Malik ya rawaito wannan hadisin cikin muwatta da isnadi ingantacce da wasu daga cikin malamai. yace wa in qala idan yace allahumma ja'alhu faradan wa dhukran liwalidayhi wa shafi'an mujaban allahumma thaqqil bihi mawazinahu wa azim bihi ujurahuma wa alhiqhu bi salihil mu'minin wa ja'alhu fi kafalati ibrahim wa qihi bi rahmatika azab al-jahim wa abdilhu daran khayran min darihi wa alan khayran min alihi allahumma ghafir li aflatina wa afradina wa man sabaqana bil iman fa hasanun in yayi wannan addu'an fa hasanun abu ne mai kyau wannan kuma ibn qudama al-maqdisi shi al-mughni ya ambaci wannan addu'an da imam an-nawawi cikin littafin sa al-afkar in an yi wa yaro irin wannan addu'an babu laifi to in qala idan ya ce allahumma ja'alhu yace ya allah ka sanya shi faradan ya zama rigangado wa zukuran da ajiya na lada liwalidayhi ga iyayensa wa shafi'an kuma ya zama mai ceto ga iyaye mujaban abun amsawa wato abun karba a wajen ubangiji ta'ala faradan rigangado ko asalin farad shine idan mutane za su kaura su tafi wani gari to sukan tura wasu mutane daga cikin su yan kadan sai su je su duba musu wurin su shashare musu wurin zama gida su musu yan bukkokin su kafin su su zo sai su ce to sun gyara wuri don an zo kawai ba wani wahalan da za a sha dama akwai masauki ba wai za a zo kawai take a dau a kauro gaba daya a zo a lokacin ne ake son a gina daki a gina rumfa a tona rijiya a tona shadda da sauransu sai sun tura wasu sun gyaggyara musu to shine wannan yaron ana addu'a ya zama faradan liwalidayhi faradan ya zama rigangado ga iyayensa wato kamar wanda zai je ya share musu wani fili a lahira idan sun zo sai su shiga zai share musu gidan abinda ake nufi ya zama wani lada ne ajiyayye a lahira na musamman wanda zai amfane su wato su samu lada da sababin yaron su yare su wanda zai amfane su a lahira kamar an gina musu gida da sababin wannan yaro sai zo a hadisi ai duk mutumin da ya'yansa guda uku suka rasu yara kanana ya hakuri to sakamakon sa aljanna ne da su zama wata kariya daga wutar jahannama to ta mata tace ko yara biyu manzo Allah ya ce ko yara biyu to kaga shine faradan din kenan ya riga ka tafiya amma kuma ya gyara maka masaukin ka ne kafin ka je saboda ladan da yake dauke da shi da kuma cetonka da zai yi shine farad wa dhukran da kuma ya zama ajiyar lada ne liwalidayhi ga mahaifansa wato wani lada ne ajiyayye domin duk wanda ɗansa ya rasu akwai ladan musiba ai akwai ladan musiba shi yasa idan aka karbi dan mutum jinjiri sai Allah ta'ala sai tambayi mala'iku lokacin da suka karbe shi yace qadabtun ibnata ibna abdi kun karbi dan bawa na sai su ce qadabtun samarata fuadihi kun karbi ƴaƴan itatuwan zuciyarsa wato abin da yake jin dadi in ya gani a zuciyarsa sai su ce eh to sai ce ma za qalar abdi me bawa na ya fada kuma Allah ya fi sani me ya fadan amma sai tambaye su daina sai ba su wani labari to me bawa na ya fada sai mala'ikun su ce hamidaka wattarja idan bawan Allah ne wanda ya san me yake ya gode maka kuma ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace alhamdulillah ala kulli hal dama Allah ne ba shi kuma shi ya karba sai gode wa Allah sannan kuma yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to sai ubangiji ta'ala sai ga malaiku yace ibnu li abdi baitan fil janna wa samuhu baital hamdi to gina wa bawa na gida aljanna ko ambaci wannan gidan gidan godiya saboda ya gode wa Allah ya yi bi ubangiji ta'ala to ku gina masa gida aljanna da sabin karban wannan dansa da aka yi kwaya din ko ambaci wannan gidan baital hamdi gidan godiya wa Allah ko yabon Allah subhanahu wataala to kaga wannan yaro ai ya zama rigangado kenan ko ya je ya gina musu gida kafin me kafin su je to wannan shine ma'anan faradan ya zama rigangado shi yaro wannan addu'a Allah ya sa ya zama haka ga iyayensa wa shafi'an ya zama mai ceto ga iyayensa mujaban ya zama abun amsawa wato abun karba a wajen Allah subhanahu wataala sai ka ce allahumma saqqil bihi mawazinahuma ya allah ka nauya mawazinahuma ma'aunin iyayen nasa bihi da shi wato ya zama riba ribuwa da shi da suka yi wani tarin lada ne wanda kyakkyawan ayyukansu zai yi nauyi a sikeli ranar alkiyama, kaga za su tafi aljanna kenan. Domin faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Saboda haka wanda duk wanda a fama man abin nan fama man uti kitab fama man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya, yana cikin rayuwa yarjejiya. To Allah ya nauyaye mizanin su da sababin lada na musiba na rubuwa da wannan yaron da suka yi. Sannan wa'azin bihi ujurahuma, Allah ka girmama ladan su bihi da sababin rasuwan yaron. Wa alhiqhu bi salihil mu'minin, ya Allah ka riskar da shi da managartan mu'minai, wato bayin Allah na gari da suka yi gaba, Allah ka sa shi yana daga cikin su, ka riskar da shi da su, ma'ana ya tafi inda suka tafi, shine aljanna. Sannan waja'alhu fi kafalati ibrahim, ya Allah ka sanya wannan yaron a cikin renon annabi ibrahim, renon annabi ibrahim. Sannan ka sanya yara ƙanana ƴaƴan mu'minai musulmi in sun mutu ana kai su wurin renon annabi ibrahim ne a aljanna, kamar yadda hadisai suka inganta da yawa. Daga ciki akwai hadisin imam hakim a mustadrak, ingantaccen hadisi ne da wasu daga cikin malamin hadisi. Hadisin abu huraira radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace auladul muslimina fi jabalin fil janna yaquluhum ibrahim wa saratu hatta yaruddahum ila abaihim yawm alqiyama. Ya'yan muslimi wanda suka rasu suna wani dutse a cikin aljanna, annabi ibrahim da matarsa saratu su suke tirenon su suke kula da su har a zo tashi alqiyama su dauke su su mayar wa iyayensu. Ziyaro karami da ya rasu, hadisi ne ingantacce, ziyaro karami da ya rasu dan musulmi to yana aljanna, annabi ibrahim yana kula da shi, ranar alqiyama sai a dauki yaron sai a mayar wa iyayensa, zai su shiga ya zama aljanna su guda daya, gida daya za su shiga aljanna, yana kallon yaronsa da ya rabu da shi a duniya, yanzu gashi nan sun haɗu a aljanna. Sa mutuwan yara ƙanana falala ne ga mahaifansa, falala ne kwarai da gaske, abun ba a son saka amma kuma falala ce. To kaga ko ai yaro zai buƙaci babansa ai ko a aljanna zai ce na babansa, in bai ga babansa ba zai ji daɗi ba, shikenan sai a haɗa shi da babansa ne duk su shiga aljanna gida ɗaya. Sannan ya ce waqihimi bi rahmatika azab al jahim, ya Allah ka kiyaye shi da rahmarka azab al jahim, azabar wutar jahannama. Wa abdilhu daran khairan min dari, ka musanya masa gida fiye da gidansa. Wa ahlan khairan min ali, da iyalai fiye da iyalansa masu kula da shi. Kaga annabi ibrahim ai ya fi iyayensa, da nan duniya in ya rayu iyayensa ne za su kula da shi, yanzu da aka karbe shi kuma annabi ibrahim da saratu matarsa su suke kula da shi, kaga sun fi iyayensa kenan. Annabi ibrahim ya fi babansa, saratu ta fi mahaifiyarsa. Sai ce allahumma ghafir li aslafina, ya Allah ka gafarta wa magabatanmu wanda suka riga mu gidan gaskiya tun daga kan sahabbai har zuwa yanzu. Mumine bayan Allah irin addu'an da suke kenan. Wallazina ja'u min ba'dihim, Allah ta'ala ya ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sai Allah ka gafarta mana da ƴan uwanmu wanda suka rigaye mu da imani, magabatanmu kenan. Sai Allah ka gafartawa magabatanmu. Wa afradina, da dai magabatanmu din aslafina da afradina ma'anan su dai wanda suka riga mu gidan gaskiya, afradina wanda suka je su tuntunin sun gina gidajensu suna can a masaukansu na rahmar Allah ta'ala, ya Allah ka gafarta musu. Wa man sabaqana bil iman, da dukkan wanda ya rigaye mu da imani. Wannan addu'an da ake wa yaro. Daga ciki kuma addu'oyin akwai allahumma ja'alhu lana faratan wa salafan wa ajra, wannan kuma an samo ta daga Al-Hasan al-Basri, ya kasance idan zai wa yaro karami sallah sai ce allahumma ja'alhu lana faratan wa salafan wa ajra. Wannan hadisin Abdurrazzaq rawaito shi cikin al-Musannaf da Ibn Abi Shayba shi ma cikin al-Musannaf nasa, da kuma al-Baghawi a cikin Sharh as-Sunnah. Ma'anar addu'a allahumma ja'alhu lana faratan, ya Allah ka sanya shi ya zama rigangado a gare mu, wato wanda zai je ya gina mana gida kafin mu zo a lahira. Wa salafan, kuma ya zama magabaci ne wanda ya yi gaba da mu zo mu same shi. Wa ajaran, kuma ya zama tarin lada ne, ya zama tarin lada. wanda zai amfane mu ranar kiyama ya nauyaya mizanin mu sikele mu na kyawun ayyuka. Wannan hadisi ingantacce ne, shi ma Hassan al-Basri yana wannan addu'an. Addu'a ta gaba du'a'u ta'ziyati, wato addu'an ban haƙuri. Addu'an ta'ziya shine ban haƙuri, amma ake cewa ta'ziya shine ban haƙuri, larabci ne kalmar at-ta'ziyatu ban haƙuri. Azzahu yu'azzihi ta'ziyatan, ya bashi haƙuri, yana bashi haƙuri ban haƙuri, shine Bahaushe yake cewa ta'ziya ko ta'ziya. To idan ka je za ka yi mutum ta'ziya, ga irin addu'an da ya kamata ka masa, ko kuma irin lafuzan da ya kamata ka masa. Ka ce inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir waltahtasib. Haka za ka yi wannan addu'an. Wannan kuma an ruwaito daga Usamah bin Zaid, yace wata ran ƴar manzala ta sama ta aika masa, ita ce Zainab, cewa ya zo ɗan tafa an karɓi ransa, ɗansa an karɓi ransa, ma'ana yana ƙoƙarin rasuwa, ɗanta yana ƙoƙarin rasuwa. Sai manzo Allah ya aika mata cewa yana gaishe ta, kuma ya rubuta mata wannan cewa yana gaishe ta, sannan kuma ta sani inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir waltahtasib. Ma'anarsa inna lillahi ma akhadha, abinda Allah ya karba dama nasa ne, ba Allah ne baki ba dan, Allah ne baki dan kuma ya karbi abunsa, Allah ne baka dan kuma ya karba, shine inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. In ma baba ne Allah ne baka baban, in mata ne, in miji ne Allah ne baka, in dan uwa ne Allah ne baka kuma ya karbi kayansa, kuma wa lahu ma a'ta, abinda ya bayar ma nasa ne. Wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma, kowane abu a wurinsa yana da ajali abun ambato, akwai lokacin da zai tafi da za a neme shi a rasa, kai ne baka san ajalin yaushe ba ne, amma Allah ta'ala ya sani. A ruwan Bukhari, wa kullum indahu bi ajalin musamman, bai sa shay'in din ba, wa kullum kowanne a wurin Allah yana da ajali abun ambato, shekara biyu, uku, hudu, goma, ashirin, ɗari, ɗari biyar, kowa dai akwai ajalinsa, in ajalin ya zo kuma zai tafi. To sai ya gaya mata wannan cewa abinda Allah ya karɓa nasa ne, abinda ya bayar nasa ne, kowane abu yana da ajalinsa. Sai ya ce faltasbir, ta yi haƙuri, waltatasif, ta nemi ladan musibanta kawai, ta nemi ladan musiban rasuwan ɗanta, sai tura mata haka. Ta je ta karanta, sai ta sake aiko wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa tana haɗa shi da Allah don Allah ya zo. Ka san musiba ta same ka, za ka so wani naka ya zo wajen, ko ba zai iya yin komai ba, kaga dai mutuwa wani bai isa mai da ran ba. To amma idan wani dan uwanka yana cikin wani hali, da ka so wani dan uwanka ya zo don ku yi tarayya da shi wajen juyayin abun, ko kuma akwai wani abu da za ku iya yi. To sai ta ce manzo Allah dai don Allah ya zo. Shikenan manzo Allah sama ta ya zo, ya tashi da shi da irin su Sa'd ibn Abi Waqqas da sahabbansa da mutane da yawa. Shikenan yana zuwa sai ya samu yaron nan, ransa na sama yana ƙasa, ransa na ƙoƙarin fita, sai ya samu ruhinsa ta taƙaƙa, tana ta mammotsawa tana abun nan. Sai manzo Allah sama sai ya sa kuka kawai, sai ya fashe da kuka. To da ya fashe da kuka, sai Sa'ad ya ce masa, ya Rasulullahi, kai din ma tana gaga an hana kuka wajen mutuwa ko, kai din ma to sai ba kuka na hawaye aka hana ba, na ihu aka hana, manzo Allah sai hawaye shar-shar yana kuka. To sai Sa'ad ibn Abi Waqqas sai ce, ya Rasulullahi, kai ma kai kuka alhalin ka hana mu. Sai manzo Allah sai ce, hazihi rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi ibadihi, wannan rahama ce da Allah ya sanya ta a zukatan bayinsa. A wata riwayan, ja'alaha Allahu fi qalbi man sha'a min ibadi, Allah ya rahama ce, Allah ya sanya ta a zuciyan wanda ya ga dama daga cikin bayinsa. Wato tausayawa ne, ka ji mutum da ya zo rasuwa ka ji kai kuka, ko ya rasu kai kuka, tausayawa ne Allah ya sanya a cikin zuciyan wanda ya ga dama daga cikin bayinsa. Fete inna ma yarhamu Allahu min ibadihi ar-rahama, Allah yana tausayawa mutane daga cikin bayinsa masu tausayi, wato masu tausayi su ne Allah yake tausayawa. Shikenan zuban hawaye ba matsala bane, don ka zudda hawaye saboda mutuwa, kuma hawayen mutum ne, wani koyaya yana jin bakin ciki amma ma bai zai iya kuka ba, wani kuma abu kaɗan zaka ga kuka, abu kaɗan kuka, to haka Allah ya yi mutane. So ba a hana kuka na hawaye, wani mutum yana kuka babansa yara suka ce ya daina kuka na hawaye, kana bata a kanka lokaci ya zai yi to? Manzala ta sama ma ɗansa yara su ya yi kuka, Ibrahim Mu'azzam ya yi kuka ce innal qalba la yahzan wa innal ayna la tadma wa la naqulu illa ma yurdi Allah azza wa jalla wa inna li firaqika ya ibrahim la mahzunun. Ce ido na hawaye, zuciya tana jin bacin rai, kuma ba za mu faɗi komai ba sai abin da Allah ya yarda da shi, amma muna jin baƙin cikin rabuwa da kai ya Ibrahim. Gashi wannan jikansa ne ya rasu ya yi kuka. To me aka hana kuka mai sauti, wayyo Allah ya shiga uku ya halaka ya lalace? Sai wannan shi aka hana. Sai sa manzon kuma ya ce laysa minna man daraba al-khududa wa shaqqa al-juluba wa da'a bi da'wati al-jahiliyya. Duk wanda ya dinga dukan kundukukinsa, fiskansa, yana marin kansa saboda an masa mutuwa, yana yaga wuyan rigansa, yana da'awa irin ta jahiliya, wayyo Allah ya shiga uku. Wannan mazala ce, wannan ba tare da mu, ba tare da mu. Saboda haka abinda ake shine hawaye, zuban hawaye ba matsala ba ne, manzala suna yana yi kuma sahabbai suna yi. Amma ka yi kuka mai sauti shine aka hana. Shi yasa manzala suna ya yi kuka, amma kuma ya ce innal mayyita la yu'azzabu bi bukai ahli alayhi. Mamaci ana masa azaba da kukan da iyalansa suka masa. Kaga kenan bai halatta a yi kuka ba, to amma me ake nufi da kuka? Kuka mai sauti. Kuka. Mamaci ana masa azaba idan iyalansa suna kuka bayan ya rasu. Ma'anar azaban yana jin haushinsu. Haka Shekul Islam Ibn Taymiyyah ya fassara. Yana jin haushinsu don me yasa za su yi kuka bayan shari'a ta hana. Da su ka ce kuma in ya yi wasici a masa kukan, to nan ne za a masa azaba din. Saboda wasu suna yi a can baya, musamman zamanin jahiliya, su ce wasici ce in ya mutu a masa kuka. Idza mittu fabkini bima ana ahluhu wa shuqqi alayya jayba ibn ta'abadi. Sai ta ce in na mutu, wani miji ya ce ya gina wa matarsa wasici ummu ma ba, ya ce in na mutu ki min kuka irin yadda ya cancanta amini, kuma ki tsatsaga wuyan riganki, ki tsatsaga wuyan riganki in na mutu. Yana mata wasici. To kaga mutum ya irin wannan wasicin sai a masa azaba. Don ya ce a aikata haramun ki ne. To amma kuka na hawaye wannan ba hana ba. To tunda aka ce bibuka'i ali, to albuka'u a larabci kuka mai sauti, amma kuka mara sauti sunansa bukan. Bukan. Babu hamza, bukan makasuri ne ba mamdud ba. To shine kuka mai hawaye. To irinsa ne wannan manzon Allah ya yi da sahabbansa, kamar yadda Hassan bin Sabi yake cewa bakat aini fa huqqa laha bukaha wa ma yughni albuka'u wala al'awilu ala asabil ilahi gada ta qalu a hamzatu zakum rajulu qatilu usiban muslimina bihi jami'an hunaka wa qad usiba bihi rasulu sallallahu alaihi wasallam. Yace ido na yayi kuka fa huqqa laha bukaha, bai ce buka'uha ba, yace ya cancanta ta kukan, amma kuka mara hawaye sai ambace shi buka bukaha, kenan bukan kenan kuka na hawaye. Sai ce wa ma yughni albuka'u, buka'u kuma baya amfani shine kuka mai sauti, walal awilu ko ihu shi bai zai amfani ba. Ibn Qayyim ya bada wannan fa'ida a cikin Zadul Ma'ad, kuma ya kawo wannan baiti. Don ka bambanta albuka'u da albuka. Albuka'u aka hana mai sauti, amma albuka mai hawaye kawai wannan ba a hana ba. Manzon Allah ta sama ya fika tsoron Allah kuma ya yi, ya fika hakuri kuma ya yi. Wannan ba rashin hakuri ba ne, tausayi ne ya shiga zuciyanka. Idan ka yi shi ba kai laifi ba, kuma ba a hana mutum idan ya yi wannan. Sai dai in ya yi mai sauti ne sai a ce to wannan zai wuce gona da iri, sai a hana shi. To shi yasa wannan hadisin ingantaccen hadisi ne. Hadisi ne ingantacce, muttafaqun alayhi, Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir waltaqas. Kuma mutum wannan addu'a din. Sai ce wa in qala, in yace azama Allahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika fa hasanuni. Idan mutum bayan ya faɗi wancan wanda ya zo a hadisi, sai ya ƙara da wannan kuma, yace abu ne mai kyau. Wannan Imam An-Nawawi ya kawo shi cikin al-afkar nasa. Azama Allahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Fasaran shine azama Allahu ajraka, Allah ya girmama ladanka. Allah ya girmama ladanka. Wa ahsana azaaka, Allah ya kyautata ban haƙurinka. Al'aza'u shine haƙuri, at-ta'ziya ba da haƙuri, al'aza'u haƙuri, duk daga kalma ɗaya ne. wa ghafara li mayyitika, kuma Allah ya gafarta wa mamacinka. In mu ce kara da wannan ba laifi, wato a zamanin su ana yin haka. To mu kuma nan kaga al'ada kowane yare da irin yanda ake mai ake yin gaisuwa din, ake yin gaisuwar mutuwa. To da haka mu zama sai in kaje kace Allah ya gafarta masa ya ji kansa, kace Allah ya bada hakuri, Allah ya sa ya huta, Allah ya sa rahma a kabarinsa, babu laifi. Ai duk kalmomi ne masu kyau, duk kalmomi ne masu kyau. To da haka da kowane al'ada, kowane yare da irin al'ada yanda suke ta'aziyar su, in dai kalmomin suna da kyau basu saba shari'a ba, to babu laifi. Babu laifi idan an yi ta'aziya da irin waɗannan kalmomi. To waɗannan su ne kalmomin da ake wato ainihin ta'aziya da su. Lokaci ya ƙare ne? Ta. Za mu tsaya nan, za mu tashi addu'a wa inda idkhalil mayyit al-qabr. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Tambayar farko ya ce, malam, addu'ar da ake wa mutum lokacin da ya cika, idan shi mai rasuwar mahaifina ne, zan kira sunansa ne ko zan ce li'abi a wurin da ya kamata in kira sunan mahaifi?
Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullah. A nan duk yanda ka faɗa ɗaya ne, ko ka ce babana ko kuma ka faɗi sunansa. In ka ce Allah maghfir li abi warfa darajatahu, kai daidai domin babanka ne. In kuma ka kira sunansa ma ba laifi kai ba, saboda duk wanda kai ba matsala.
Wannan ya ce wai malam, babu laifi idan mutum ya sa wa ɗansa ko ƴarsa suna Islam?
Babu laifi, Islam suna ne, ai mana musulunci. Kaman ka ji ta Zahraddin ko Muhyiddin, kaga abin an raba shi zuwa ga addini. Akwai babban malami a Jordan, ana ce masa Abu Islam, saboda yana da sunansa Islam, yana da littattafai akwai littattafansa a nan ana sayarwa. So saboda haka don ka sa ɗanka Islam ba matsala ba ne.
Wannan kuma yake cewa matarsa ce ya hana ta zuwa wani wuri, sai ta ƙi. To sai niyya cewa idan ta je ya sake ta, to sai mahaifinsa ya ba shi haƙuri, to yaya auren yake?
Ya yi niyya ko ya faɗa mata? Yawa, ya gaya mata in ta je ya sake ta. To ta je ne ko ba ta je ba? Yawa, idan ta riga ta je kuma da niyyar yin saki ya faɗa, shi kenan ta saku. Sai dai a ba mahaifinsa ya ba shi haƙuri ya dawo da ita. Amma kafin ta je, bata je din ba aka bashi hakuri, yace in ta je sa ko kuma bata je ba sai aka bashi hakuri, to zai iya janyewa, zai ce to na yi hakuri na fasa ki je. Dama ai in kin tafi ba da izini na yake nufi ba kin tabbata, yanzu kuma ba ta izini, shikenan ya janye wannan cewa cewa ta sakuri, amma in ta riga ta je ka yi magana a kare sai dai a bashi hakuri ya dawo da ita in dai da niyan saki ne. Na'am. Ba sai a gaya mata ba in ya janye bai gaya mata ma ba matsala.
Wannan yake cewa malam idan mutum yana tsubu ko goyon bayan mai yi akwai laifi ya bi shi sallah.
Goyon bayan wani? In yana tsubu ko yana goyon bayan mai tsubu akwai laifi ya bi shi sallah. To mene tsubu? A ya kamata mu fahimci mene tsubun kafin ka tambaya ana bin sa sallah ko ba, don tsubu dai daga tsibbu aka same shi, a tsibbu kuma magani yake ne. Saboda duk mai ba da magani sunansa mai tsibbu, wato mai ba da magani. To kaga idan mutum yana magani kawai yake ba ruwa, mai matsala don an bi shi sallah? Ko rubutun sha yake yi, yana rubutun sha ana ɗan biyansa, ai ba zai taɓa sallansa ko wani abun nan ɗinsa ba. To amma in ɗan tsubu kana nufin boka, to boka ba abinsa sallah, ba abin boka sallah. Don wataƙila zai iya wa mutum boka ne ana cewa ɗan tsubu ne alhalin kuma bokanci yake yi. Zai iya wa kuma shi ba bokancin ba ne amma ana ce masa tsubu. Saboda haka wannan sai a bincika me yake yi. In dai bokanci ne ba za a bi shi sallah ba, bokanci ko tsafi ba abinsa sallah. Amma in dai yana ɗan ba da wasu ‘yan magunguna ne haka ko wasu addu’o’i, to ba za a bi shi sallah. Ko da akwai shirme-shirme ko a cikin lamarin sa, akwai wanda ba da matsala ne, in baka da matsala ta wannan ɓangaren za a iya samun ka ta wani ɓangaren kuma ma za a bi ka sallah a haka. To amma in yana yin wasu abubuwa na bokanci wanda na wanda suka saɓawa shari'a, to kaga a nan ba za a bi shi sallah ba. So ɗan tsubu dai kafin ka gane me yake yi sai ka kusance shi, sai ka kusance shi za ka iya gane me yake yi. In boka ne ba abinsa sallah. To sai ce kuma ko wanda ya yadda da shi, to shi ma ya danganta da me ya yadda a yi. To da haka ya yadda da bokanci ne cewa gaskiya ne, ko kuma ya yadda da tsubu cewa tsubu gaskiya ne wanda ba bokanci ba. To kaga bokanci kan ba gaskiya ba ne, bokanci shirka ne wa Allah subhanahu wa ta'ala, mutum bai zai yadda da shi ba. Amma ba da magani wannan mutum zai yadda da shi. Kuma ko da akwai ɗan kurakurai kaɗan wanda ba su zama shirka ko wani abu ba, za a ce ba za a bi shi sallah ba. Na'am.
Wannan tambayarsa tana da kama da wacce ta gabata. Yana cewa wai akwai wasu da suke duba da waya sai su ce ga damuwarka, shin ya halatta ko bai halatta ba duba da waya ɗin?
Sai duba ne ko a yi ta da waya ko da wuta ko da itace ko da ruwa ko da ƙasa ko da biro ko da tawada da alƙalami, duk sunansa duba. Ana ba ƙayyade wani ƙa'ida ƙwaya ɗaya wanda za a ce shine in an bi wannan hanya aka yi duba ya zama haramun ma. Duba haramun ne ko da mene aka yi shi. Amma mutum haka kawai bai san gaibu ba zai gaya maka ga buƙatanka, kaga ka tabbata yana aiki da aljani ne. Saboda haka boka ne ko ta wani hanya aka yi.
Sannan ya ce wai menene matsayin wanda ya yi wa mace magani ya aure ta, ya halatta ko bai halatta ba?
Baya halatta. Wannan shine ai asarfu wal ataf, shi ma ta hanyar bokanci ake yin sa, haramun ne wannan. Saboda haka abun nan ka yi wani abu don ka sa mace ta soka ta hanyar sihiri ko ta hanyar bokanci, wannan haramun ne. Ko ka yi wani abu don mace ta ƙi wani, shi ma haramun ne. Matarsa ta ƙi shi, ta rabu da shi don kai ka aure ta daga baya. Duka wannan shi ake cewa asarfu wal ataf, dukkaninsu haramun ne. Kuma galibi ta hanyar tsafi ake yin su ko bokanci, ta hanyar tsafi ne. Idan kana neman aure mace ba ta son ka, addu'a kawai za ka yi, ka roƙi Allah ta'ala ya sa ta soka, iya abin da za. Amma kar ka dinga shiga da fita kana zuwa wajen bokaye a kulle wannan a kulle wannan, wannan haramun ne, ka cutar da ita kuma ba halatta a shari'ar musulunci.
Wannan yake cewa mutum ne ya rasu ya bar matan aure guda biyu da ‘ya’ya guda takwas, uku maza biyar mata, malam yaya za a raba gadonsu?
To rabon gado nan fa in muna faɗa, in mun baka ansa rabon gado kar ka je ka ce za ka riba, domin za ka iya zuwa kai kuskure ba ka riƙe ba. Kaga in ka je ka riba akan kuskure za ka ce Abubakar Muktar ne ya ce maka haka ake ribawa. Shi yasa wani ba ansa ma rabon gado ya ce ka je wajen alƙali a riba. Amma in tambaya ne na ilimi, kana son ka ƙaru ne, wannan za a gaya maka. so da in ma karke kuskure wata ran zaka sake karantawa kaga kaga dai in ko zaka ji an sake maimaitawa zaka zan ansa a matsayin tambaya ce ta ilimi ba wai abu ne ya faru ya faru kuma ka zo ka same mu ko ka je ka samu wani malami ya riba maka mutum ne ya rasu ya bar me mata biyu da yaya takwas hudu uku maza biyar mata saboda haka tunda akwai yaya kaga mata kam za a kasa takwas a ba su kashi ɗaya ne a cikin kashi takwas kashi ɗaya za su ɗauka tunda akwai yaya sun hana su ci rubu'i wato kashi ɗaya cikin hudu saboda haka za su ci tumuni ne su kuma wa'innan yaya mata abin nan yaya me zan ce ne yaya maza da mata su kuma za su ɗauki sauran gaba ɗaya sai a yi zakari mislu hadhihi al-unthayayn wato maza su ninka mata namiji ya ɗau kashi biyu mace kuma ta ɗauki kashi ɗaya to kaga asalin matsalan ka takwas ne mata su ɗau kashi ɗaya maza kuma guda takwas ɗin su ɗau kashi bakwai kowanne ba zai riba musu ba saboda haka dole sai ka yi tafihul mas'ala sai ka bar matsalan adadin kawunan wato ainihin su masu gado ɗin wa'innan guda biyu wannan kuma kawunan su zai zama abin nan ne guda goma uku maza ko uku maza kaga su shida kenan mata kuma su nawa su biyar kaga ya zama goma sha ɗaya ga maza ga matan aure guda biyu saboda haka sai ka buga su goma sha uku tukun sannan sai fitar maka da ainihin gadon yadda bai zai yi wato ba zai rage ba goma sha uku nan sai ka buga ta sau takwas sannan idan ta baka ko kuma ka ɗauki cewa akwai tawafuƙi da ba tawafuƙi da nusufi saboda haka tabayuni ne saboda haka sai ka buga sau sha uku sannan sai baka wannan matsala sai ka buga duk adadin da ya baka zaka sake rabawa ba tare da ka samu wani ya karye ba amma dai rabo na farko shine a kashi takwas za a ba mata kashi ɗaya su riba su biyu su kuma wa'ina za a ba su kashi bakwai sai su riba namiji ya ninka mace na
mai tambayar ƙarshe ce shine sallah a mota a halin tafiya kuma akan kujerarsa ta cikin mota amma sai dai lokacin da yake yin wannan sallar a jikinsa na taba jikin wata wacce ba musulma ba ma a cikin tafiya to wai yayi matsayin wannan sallar tasa dai a cikin mota kuma ga wata wadda ba musulma ba hakan nan jikinsa wani lokaci yana guban jikinta
to wace sallah a mota ana sallah a mota ne wanda ya sallah a mota ba shi da sallah sai dai nafila ne sai dai kuma idan ya zama lalura babu yadda za a iya sauka a mota zai iya yin sallan farilla yana zaune a mota ne amma ka kawai ka sauka ba inda za a tsaya cin abinci ne ba a tsayawa salla ne ko musulmi a motan za a ce a tsaya a yi salla kuma za a jira ka ko inda aka tsaya za a ci abinci kai ba cin abinci ne a gaban ka ba salla za ka yi abinci ko sai ka karbi take away wanda za ka riƙe a hannu kana abin nan kana ci amma ka kawai mutum da gangan bai zai ce wai zai sallah a mota ma yana da wuya tafiyan da za a ce wai a mota za ka yi sallah ana samun kan wanda galibi kuma sallan asuba ne masu tafiya a ƙasashen arna a cikin makaholo wanda ba za a tsaya maka ba amma sallan azahar da la'asar kafin dai rana ta faɗi dai za a samu inda za a tsaya magariba da isha kafin asuba za a tsaya shan mai ko cin abinci kai sallanka to asuba ne ake samun wannan matsalan shikenan sai mu ce sallah a mota in sun ki su tsaya nan ma a jarraba in ba su tsaya ba shi kenan ko musulman kuna da kwaɗa kan ku ga direban kuna son za ku tsaya sallah kila ya ce bismillah sai ku yi sallanku in kuma ya ki ya tsaya to za ku yi sallah a mota in kuna masu nuni kuna masu bin alƙibla duk inda ta fuskanta in an juya motan ko ma ku juya to sai ka abin nan kana tsakiyar mata ai ɗan uwanka kila shi kuma ba a cikin mata yake ba in yi sallah sai ba ka wuri ka je ka zauna a abin nan a wajensa tun zai zauna a mota ko ma ba sallah bai guji haɗa jikinsa da na mata kai ƙoƙarin ka zama a gefe kake zaune ba ka cikin matan tare da maza kake ba wajen inda aka ajiye ka ce a ni ba na son zama a nan da zauna sai dai abin ya gagara a rasa inda za a yi sai zama lalura amma kar mutum ya zaɓa wa kansa haka na'am
akwai masu neman addu'o'i kamar dai da ka saba da fatar Allah madaukakin sarki an samu na addu'o'in mu baki daya assalamu alaikum warahmatullahi
masu bukata addu'a Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi kuma Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi gaba daya Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima allamtana وزدنا علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.